بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا دجنجنا دكراري سكارة تبتا غا الله تعالى makajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai cancanta abauta masa. Yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau shine wuni na 10 ga watan Ramadan. Jira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 daidai, wanda kuma shine 15 ga watan 5 shekara ta 2019 kirgin miladiyya. Muna roƙon Allah ta'ala ya dakatar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. A jiya muna tafsirin aya ta 20 ko ta 37, amma lokaci bai ba mu dama mun karkare ta ba. Insha Allah za mu tashi aya ta 37. Na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
نعم.
أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين.
الله تعالى يتي وما كان هذا القرآن بيداتي بأتي ونن القرآن أن يفترى أتي أن كريشني من دون الله كما باين الله بيداتي أتي ونن القرآن مغنر ونبني دايك الكلا يجنج نزوى الله سبحانه وتعالى، ولكن تصديق الذي بين يديه سيديشي ونن القرآن wato mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na littattafai. Wa tafsilal kitabi, kuma bayanan da suke cikin wannan littafi alqur'ani, la rayba fihi, babu hukunci cikin sa, min rabbil alamin, cewa daga ubangijin ta da kai. Am yaqulu naftara, Allah ta'ala yace ba ma haka bane, suna cewa iftarahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiri wannan alqur'ani ne. Wal kace da su fa'tu bi suratin mithlihi, su zo da sura daya mithlihi kwatan kwatan shi alqur'ani. Wa da'u man istata'tum, ku kira duk wadanda kuka samu iko min dunillahi kuma bayan Allah. In kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya cikin cewa wannan alqur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kirkire shi, to ku zo da kwatan kwatan sa, ku nemi dukkan irin taimakon da za ku nema. A nan Ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa alqur'ani wato littafi ne ga garabadau, wanda ba zai yiwu ka kalli zubinsa, ka kalli irin tsarinsa, ka kalli irin kyan uslubinsa, ka kalli irin fasaha da balagar da take cikin littafin, ka yi tunanin cewa wani mutum ne ya kirkiro alqur'anin nan ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba zai yiwu ba. Inda a ce wani mutum zai kirkiri abu ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukake ba zai kyale shi ba sai ya kunyata shi. Ba a taɓa yin wani mutum da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah madaukake, ya ce Allah madaukake ne ya aiko shi, ya zo da littafi sukutu ana karantawa, ya ce Allah madaukake ne ya aiko shi da wannan littafin, kuma Allah madaukake ya kyale shi ba ballantana sai ya karya shi. To kaga ta ɓangare guda biyu duka zaka gamsu da cewa lalle alqur'ani littafi ne na Allah dangare na farko da muka fada ta hanyar irin fasaha da uslubi da balaga da take cikin alqur'ani wanda babu wani littafi da yake da fasaha irin tasa babu wani littafi da yake da balaga irin tasa babu wani littafi da yake da yawa kamar sa sannan kuma babu tufka da warwara a cikin sa irin alqur'ani babu wani littafi wanda ya dace da zamanin jiya ya kuma dace da zamanin yau kuma zai dace da zamanin gobe ma irin alqur'ani duk wannan zai nuna maka cewa alqur'ani ba zai ace wani mutum ne ya kirkire shi jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sannan bangare na biyu ba zai ace mutum ya kirkiro kaban littafin alqur'ani kai ya kirkiro kowane abu ne ma na littafi ya ce daga Allah yake kuma Allah mai dauke kyale shi ba tare da ya kunyata shi ba dan haka ubangiji ta'ala yace ba zai yiwu ba bai kamata ba ma samtam ya zama wannan alqur'anin a ce wani ne ya kirkire shi wato kirkiro shi akai aka jingina wa Allah madaukaki wannan abu ne wanda yake a fili Allah subhanahu wa ta'ala yayi alqur'ani ta yadda ba zai yi wani mutum dan adam ya iya wato kwatanta alqur'ani ya ce zai yi irin sa ba malamai suna da sabani shin larabawa asali dama wato fasahatsu bata kai su yi magana irin ta alqur'ani bane ko kuwa asali suna da fasahar da za su iya yin magana irin da salo irin na alqur'ani amma saboda littafin Allah ne dan a karya su a nuna musu cewa su yadda su gamsu cewa littafin na Allah ne shine sai aka toshe musu fasahar da basirar da za su iya kwaikwayon sa Allah ya sa an fahimta abin da yake nufi wato manganu biyu malamai suka yi wasu suka ce asali larabawa suna da fasaha suna da balagan da za su iya magana kamar alqur'ani in a irin fasahar da Allah ya yi musu ne da irin balagar da Allah madaukake musu da hikimomi na magana za su iya yin magana irin alqur'ani sai dai da yake littafi ne na Allah sai Allah madaukake ya toshe musu kofa da fasahar da za su iya kwaikwayon alqur'ani na biyu sune malaman da suke cewa asali dama fasaha da balaga da take cikin alqur'ani ta fi karfin a ce larabawa duk irin fasahar da suke da shi su kwaikwaye shi wannan kuma ita ce magana wadda take mai ta daidai alqur'ani ya fi karfin dama tan ya wuce dakasu ya wuce damarsu da suke da ita ba wai dan littafin Allah ne aka tare su kwaikwaye shi ba a'a dama asalin asigan littafin azubul littafin a yadda Allah madaukake saukar da shi to ya fi karfin wani dan adam ya kwaikwaye shi da haka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana hadha alqur'anu an yusara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin ubangiji ta'ala yace shi wannan alqur'anin yana gaskata abinda ya gabace shi abinda ya gabace shi wasu malamai suka ce na littattafai alqur'ani ya gaskata littattafan da annabawa suka zo kafin shi ya gaskata at-taura ya gaskata injila da zabura da sauran dukkan littattafan da annabawa suka zo da shi wasu malamai suka ce walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi ana nufin cewa alqur'ani yana gaskata abin da yake gaba gare shi wanda Allah ya bada labarin za su faru ma'ana yana bada labarin abubuwan da za su faru nan tashin alkiyama da wato azabar kabari da sauran dukkan abubuwan da Allah madaukake bada labarin za su faru da kyakkyawan sakamakon aljanna da Allah zai yi ga mutanen kirki da kuma mummunan sakamakon wuta da Allah zai yi da mutanen da ba na kwarewa amma magana ta farko ita ce wadda ta fi karfi ma'ana tasdiqal ladhi bayna yadayhi yana nuna cewa alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabata duk da cewa shi ma wannan sakon din hakan ne alqur'ani yana gaskata dukkan abin da yazo na labaran abubuwan da za su faru daga tashin alkiyama ko kuma kafin ma tashin alkiyama har zuwa tashin alkiyama har zuwa lokacin da 'yan aljanna za su shiga aljanna 'yan wuta za su shiga wuta to amma siyakin maganar yana nuna cewa ya fi karkata zuwa ga cewa Allah madaukake yana magana akan littattafan da suka gabata ne haka kuma ubangiji ta'ala ce tafsir alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin bayanan da suke cikin littafi da ma at-tafsil ma'ana abu ne da zaka zo ka yi shi silla filla dalla dalla shi ake cewa at-tafsil a larabci to tafsir alkitabi wato bayanan da suke cikin wannan littafi alqur'ani sai zama alkitabu anan ana nufin shi dai alqur'anin da ake magana abinda suka zo cikin sa na bayanan shari'a na al'amarin da ya shafi kaddara da abin da ya shafi wato shari'a da abin da ya shafi halal, da abin da ya shafi haram, da labaran da Allah madaukaki ya bayar da suke cikin alqur'ani, na abubuwan da suka faru a baya da wanda za su faru, sai Allah madaukaki ya dukkan bayanan da suke cikin alqur'ani da aka yi dalla billah la maiba fihi babu kokoto cikin su min rabbil alamina, cewa daga Allah madaukaki ubangijin talibai suke. Am yaqulu nasara ubangi ta'ala yace ai ba ma wannan ba su tsaya iya nan ba. Abinda su Quraishawa suke yi na ƙaryata alqur'ani ba su tsaya iya nan ba, am bi ma'ana bal kenan, wato ba ma haka nan suka tsaya ba. Yaqulu naftarahu, suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kirkiran alqur'ani yayi. Am yaquluna taqawwala, suna cewa alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taqawwalahu. At-taqawwul shine ka kirkiri wani abu sai ka dingila wani, wato shi kirkiri kayan sa, amma sai ce Allah madaukaki ne fa. Haka Quraishawa suke gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukaki ko ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin inna ati. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya kirkira na karerai ya jingina wa Allah madaukaki, Allah madaukaki ce wallahi da ba zan kyale shi ba, la akhadna minhu bil yamin, yace Allah yace da mun kama shi. Wannan yake nuna duk mutumin da ya fito ya kirkiri wani sako yace daga Allah ne kuma ba Allah bane ya aiko shi da shi, to wannan dama sai Allah madaukaki ya kuke san shi. Shi yasa Allah madaukaki ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suke cewa manzo Allah kirkiran littafin yayi, Allah madaukaki ce ba kirkiran sai ba, domin da sai ya kirkiri ƙarya ne ya jingina mana la akhadna minhu bil yamin. To kaga Ubangiji ta Allah yana nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suke jingina masa na cewa shi ya kirkiri ƙarya yace Allah ne, to Allah da kansa yake kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kul fa'tu bi suratin mithlihi, idan har kun ce kirkiran alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, to ku zo da sura daya kwatankwacin sa. Ai alqur'ani Allah madaukaki ya saukar da shi da surori ne daban-daban, cikin surorin na akwai dogaye, akwai kuma wanda suke gajeru ne ba su da yawa, to ko da mafi kankantan sura daga cikin surorin alqur'ani ku yi irin sa, ku zo da kwatankwacin sa. وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ubangi ta alama yace na ba ku dama, duk wanda kuke ganin za ku kira shi dan ya taimake ku ko ba a cikin mutane bane ma, shi yasa wani wuri yake kullu in jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd dhahira, kace musu da aljalu da mutane duka za su hadu a ce suna so su kawo kwatankwacin wannan alqur'ani. Allah ta'ala ce ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba, walau kana ba'dhum li ba'd dhahira, ko da sashi suna ce bakon sashi. Wannan yana daga cikin wato ɗaya daga cikin wuraren da Allah madaukaki ya kalubalanci waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Alqur'ani ya kalubalanci duniya in har ta musanta saƙon nan cewa na Allah ne, idan har duniya ba ta gamsu cewa wannan littafin da manzon Allah ya zo da shi daga Allah yake ba, to Allah madaukaki ya kalubalance su ya ce su zo da ko da sura daya. Wannan tana daga cikin ayar da Allah madaukaki ce ko sura kwaya ɗaya ne a kawo, kuma alqur'ani ya kalubalance a waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matakai matakai. Mataki na farko ya kalubalance su da kawo kwatankwacin alqur'ani, za ka fahimci wannan cikin fadin Allah madaukaki qul la innaa jama'atul insi wal jin ala an yaatu bi mithli hadhal qur'an, da aljalu da mutane za su hadu gaba daya su kawo kwatankwacin qur'ani. Ka ga nan qur'anin duka kenan, wato an buƙace su da kawo alqur'ani gaba daya. Haka kuma Allah ya ce fa yaatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqina, su zo da wani zance kamar alqur'ani. Ka ga nan ana buƙatar ku kawo irin alqur'anin ne. To lokacin da suka gaza sai Allah madaukake sauko kasa yace kul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat fad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina. Allah ta'ala ce da sunna kun kasa kawo kwatankwacin alqur'ani gaba ɗayan sa, rufuzo da koda surori ne guda goma irin surorin alqur'ani ku kawo koda ga alamtar kaifu ne zuwa kul a'udhu bi rabbin nas ba su ne gajerun surori ba to koda su ne ku kawo muftarayatin wannan da ku kirkira inda kun ce manzo Allah kirkire yake anan ma Allah bada kuke ce duk wanda kuke ganin zai taimake ku ku kira shi ya taimake ku in har kuna da gaskiya cewa kirkiran alqur'ani akai to kuma ku kirkira wannan ya gagara shine sai Allah madaukaki ya sauko ya kalubalance shi da kawowa koda sura guda daya kamar yadda ya faɗa nan qul fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da sura guda daya irin surorin alqur'ani ku kira duk wanda za ku kira dan ya taimaka muku to anan ubangiji ta'ala ya kalubalanci duniya gaba daya akan su kawo girman wato kamar alqur'ani da ya gagara aka sauko aka ce ku kawo koda surori goma aka kasa Allah madaukake ce koda sura daya ai akwai wanda suka kokarin kawo sura ko ba mun karanta maganganun musailamatul kazzab ba karatu kwana biyu ko uku da ya wuce da ya yi kokarin kwatantawa ya kawo sura guda daya Allah bai kunyata shi ba ya kunyata shi to lokacin Allah madaukaki ya kalubalanci kafirai ne akan su kawo kwatankwacin alqur'ani ko surori guda goma ko sura guda daya a lokacin duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma madina da yake mutanen madina su suna alfahari da cewa suna da ilimi ba kamar quraishawa ba kamar quraishawa su ummiyun ne la ya'lamu al-kitaba illa amani ba su san komai ba ba sa karanta littafi ba sa rubutu ba sa karatu to amma lokacin da manzon Allah ya koma madina anan kuma dasko ne na yahudawa wadanda su kuma suna tankaho da ilimi suna ganin cewa sun karanta taura sun karanta injila sun karanta littafin annabawan da suka gabata dan haka su suna ganin suna da ilimi dan haka anan ma sai Allah madaukaki sake kalubalantar su a madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu Allah ta'ala ce in har kuna kokonto cikin abin da muka saukar wannan bawan namu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har kuna kokonton abin da yazo da shi to ku zo da sura daya irin kwatankwacin surorin sa duk ababan tarayyar ku da kuke ganin za su taimake ku ko kira su in har kuna da gaskiya cikin abin da kuka faɗa Allah madaukake shi fa in lam taf'alu in ba ku iya yanzu ba walan taf'alu ba za ku iya a gaba ba shi yasa har tashin alkiyama ba za a iya samun wani mutum da zai kawo fasaha ko da sura ɗaya ne kwatankwacin alqur'ani ya zama tana da fasaha da balaga irin ta alqur'ani ba mutumin da yake mai fasaha ne duk lokacin da ya tashi zai yi kwaikwayi alqur'ani to sai Allah madaukake toshe masa basira yar fasahar da yake da ita dama yake magana wa mutane yake burge su sai kasa kaiwa zuwa ga can sai a kuma ana masa dariya wannan shine abin da ya samu musailamatul kazzab da sauran waɗanda suke da awan annabtaka duk inda yazo asali sai kaga galibin dun mutumin da zai kira ko ya da'awar cewa shi annabi ne kuma har kaga ana bin sa to galibi zaka samu mutum ne mai fasaha mai dabara mai wayo dan dolo ba zai iya wannan jara'ar ba dolo ba zai iya wannan taron aradu da ka har ya ce Allah ya aiko shi ba a sai wani mutum ne mai son duniya kuma yana da wayo yana da fasaha ya san yadda zai dramilin din mutane dan haka sai ya zo ya ce Allah madaukaki ya aiko shi to sai kaga da yadda ake ganin yana da fasaha amma lokacin da ya zo ya ce Allah madaukaki ya aiko shi ya kokarin ya kawo wata sura a matsayin wahayi to sai ya zama abin dariya sai ya zama da ya fi burge mutane akan yanzu to duk wannan saboda Allah madaukake nuna cewa wannan littafi nasa ne shi yasa ba za ka taba samun irin sa ba yadda ba a yi shi a irin da ba ba a yi fasaha irin tasa ba to haka har zuwa tashin alkiyama Allah madaukake ce ba za a yi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu babu wani littafi yau a duniyar yau duk da inda aka kai ci gaba na zamani amma babu wani littafi irin alqur'ani wanda zai fede maka abu yayi maka hukunci
ayi shekara dubu ana yin wannan hukuncin, amma har yanzu aka maka bayanin sa a yau sai kaga cewa ya dace a tabbaka shi yau. Amma mutane ne za su taru su yi kundin tsarin mulki da kansu su ce wannan shine abin da ya dace da rayuwarsu, amma ana cikin tafiya ko shekara 100 ba za a yi ba sai ga ana cewa wannan bai dace a rinka yin sa yanzu ba. Ya kamata a canza wannan dokar. Yana daga cikin abin da muka ce wasu mutane suna da'awa wai ya kamata a ce alqur'ani an masa wannan abu. Akwai abubuwan da suke ganin cewa zamanin ya wuce, bai kamata a ce irin wannan hukuncin da za a rinka yi ba kenan. Inda kamar da'awar kisa, hukunce-hukunce na kisasi, za ka ga da yawa kafirin duniya suna challenge din addinin musulunci, suna kalubalantar addinin musulunci akan wasu hukunce-hukuncensa na kisa. Wani zai fito muka ce wai dan mutum ya kashe wani shi bai kamata a kashe shi ba, saboda wai ai da ya kashe daya an yi hasarar mutum daya ne, amma in aka kara kashe shi shi wancan da yayi kisan to yanzu mutum ne aka yi hasara, mutum biyu ai hasara ta karu a al'umma. Da haka su a wannan fiskar suna ganin cewa bai kamata a kashe wanda yayi kisa ba. Amma sun manta duk lokacin da wannan yayi kisa sai aka kyale shi, to an sake ba da dama wancan shi ma an ba shi lasin shi ma ya kashe wani, shi ma wancan duk lokacin da ya ga wannan yayi kisa ba a kashe shi ba to shi ma an sake ba shi lasin. Kaga kenan kisan mutum daya da aka kyale shi ba a dauki mataki a kansa ba sai jawo kisan mutum 100. Yasa Allah madaukaki ce walakum fil qisasi haya, rayuwarku gaba daya za ta yiwu ne in ana kisasi. Idan mutum ya san cewa in an kashe shi in yayi kisa za a kashe shi to da wahala ya dauki makami ya kashe wani, amma in ya san zai kisa a kyale ya ce ci gaba da rayuwa to wani ma zai ce ai wani ma da ya kashe an kyale shi da haka shi ma zai kisa, sai duk rayuwar mutane ta kuma cikin hadari. Da haka addinin musulunci yace walakum fil qisasi haya. Larabawa kafin zuwa Al-Qur'ani suna cewa al-qatlu anfalil qatl, haka larabawa suke faɗa, suna cewa ai kisa shine yafi kore a ci gaba da kisa a cikin mutane. Ma'anar su shine duk wanda yayi kisa in aka kashe shi to wannan zai sa a daina kisa a cikin mutane. Amma Al-Qur'ani da yazo sai zo da balaga da fasaha ta magana wanda irin sakon da wato larabawa suke so su isar shine a cikin ayar, amma kuma da fasaha da balaga fiye da wancan magana, sai yace walakum fil qisasi hayatun, ma'ana ba ma mutuwa kadai ba, a'a kisasin nan da za a rika yi shine zai sa ku samu rayuwa, wanda ya yanke hannu a yanke masa hannunsa, ya shiga cikin walakum fil qisasi hayatun, wanda ya cire kunnen wani a cire masa nasa, walakum fil qisasi hayatun, wanda ya yanke kafar wani a yanke masa kafarsa, walakum fil qisasi hayatun, wanda ya kashe wani a kashe shi duk yana cikin walakum fil qisasi hayatun. Amma an kace al-qatl anfalil qatl to ya dai akan kisa ne kawai, shi baka bayanin wanda ya yanke hannu ba, baka bayanin wanda ya cire ido ba, baka bayanin wanda ya kaza ba. To kaga duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana al-Qur'ani littafi ne na Allah tabaraka wa ta'ala. In ka dauki bangaren ilimin da Allah madaukake saukake na al-Qur'ani ya ita nuna maka cewa wannan littafi na Allah ne. Yau a duniyan nan babu wani littafi da ya kai rubu'i 1/4 na Al-Qur'ani, kuma ake haddace shirin yadda ake haddace Al-Qur'ani babu shi a duniya. Yadda za a haddace shi duk inda kai kuskure wani bai tuna maka ya ce ka kuskure a wuri kaza, mutum ya zauna ya zuba maka tilawarsa tun daga fatiha har zuwa nas ibifi su tun aya 6000 da wani abu, a sai duka mutum ya haddace su wasu ayoyin dogaye domin wata ayar guda ɗaya ta fi wata ayar guda 50 ko kusa da haka, amma duk ka samu cewa Allah madaukaki ya horewa mutane ana ta haddace shi, yara ƙanana kaga Allah madaukaki ya horewa musu suna haddace shi. Wani lokacin wasu kristoci suka ce ya kamata su ma a rinka yin musabakar Bible, na ce kwada an gwada da ya fi to za a bambance tsakanin mai الحق والباطل شن زي حدثني بزي حدثوا با saboda bai samu sauki littafi ba na Allah bane, bai samu sauƙaƙe wa irin yadda Allah madaukake sauƙaƙe alqur'ani ba. Wa laqad yassarna alqur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, amma mutum yazo ya zauna maka alqur'ani sai karanta maka izu goba wani ba ya masa gyara kudi ba cikin karatun da yake wani ya zauna karanta maka izu biyar ko tuntube bai yi ba musamman in kaje tsangaya dan zaka ga irin wannan kaga zunzurutun tilawa mutum ya zauna ya maka izu goma izu ashirin ba a masa tari ba shekaru da yawa da suka wuce mun je wata musaffa wani yaro ya zo yana rawar kai da yar tilawarsa jikakkiya ba ta gama nuna ba yana ta rawar kai ashe wani dattijo yana kallonsa ko haƙori babu a bakinsa ba wa Allah nan dattijon yana kallon yaron aka ba shi kamu yaron aka ba shi suratul rahman dama izu izu ake aka ba shi izu ar-rahman yaron ya durke yana ta rawar kai yana tabbata ana gyara masa yana gama izu ar-rahman sai dattijon yace ku bani nan sai ya karbi lasfika an yi kusan sauka kenan an gangaro zai fara daga suratul mujadala qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha dattijon nan da ya karba sai ce yaro ka nutsu sai mika ga izu dai kai izu dai ma ba wani mai wahala ba amma kana tabbata kuma da ganin ka yaro ne karami ko auren fari ba kai ba yace to bari ka ji nawa kamun ni na aura na aurar wani ya gani ya ce yana so na aura ba sa bari ka ji nawa kamun me ya fara suratul mujadala kan tabi Allahu qawlan tujadiluka fi zawjiha sai dai ce min aljinnati wan nas ko tari ba wanda ya maza ina za ka samu wannan in ba alqur'ani ba dattijo dan shekara sama da 60 ya zauna ya karanta maka kwatankwacin izu shida amma ko tari ba ai masa ba gashi nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 40 hadisi da in ga rufe masallacin nan kafin ka samu wanda ya haddace ni din ma da kyar dansha amma ka duba yanda Allah madaukake saukake alqur'ani a cikin zai nuna maka cewa wannan magana ce ta Allah to da an fara musabakar bible da nan za mu tantance sosai mu ga zai haddace ne ko ba zai haddace ba a kalma alar roman bible su zo su ja Allah madaukake ce wa da umani safatun min dunillahi in kuntum sadiqin duk wanda kuke ganin za ku iya kiran su dan su taimake ku wajen kwaikwayon wannan alqur'anin Allah madaukake ce to ku zo ku yi in har da gaske kuna ganin manzon Allah kirkira yayi to kuma ku kirkira ko da sura ɗaya ne ku kawo har yau ba a kawo ba abinda ke tabbatar da cewa littafin na Allah ne wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin halim
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
الله تعالى يقول بل ما حكى بني ما كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه سنكرية أبن نباس لتككين إلمي أكانسا ولم يأتهم تأويل كما حقيقنن مكومر الأمرن da yake zuwa cikin alqur'ani da ake musu bayani bai zo musu ba kazalika kadzaba alladhina min qablihim Allah ta'ala yace kamar yadda waɗannan ne yanzu suka ƙaryata haka waɗanda suka gabata su ma suka ƙaryata fanzur Allah yace duba ka gani kayfa kana aqiyatul zalimin yaya ƙarshen azzalumai yake kasancewa wato sun ƙaryata alqur'ani ba bisa sani ba asali ya kamata duk abin da zaka ƙaryata ka tsaya ka ji abin ka san shi ka gane shi in zaka yarda ka yarda in zaka ƙaryata ka ƙaryata to su ba su ma tsaya sun fahimci ma abin da alqur'ani yake dauke da shi ba amma suka ƙaryata shi wato kamar mutum ne abin da ya riga ya saba a kansa sai ka zo ka nuna masa cewa wannan abin ba daidai bane ga abin da ya dace amma saboda sabo da yayi kamar masu inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala afadin mutai ce a ka gani haka na gada iyaye da kakanni ya ce ba wani abin da zaka gwada mai ba zai ma ji ka ba ba zai tsaya ma ya saurare ka ba saboda kawai shi ga yadda ya saba ga yadda ya ga ana yi ba yadda za a yi sau to al'asulu shine idan ka ji abu ka tsaya ka nutsu ka saurara ka ji sakon da ke ciki tukun ka gane sakon ka fahimci sakon na gaskiya ne ko na ƙarya ne, in na ƙarya ne ka ƙaryata, in na gaskiya ne ka karba. To amma su ba su yi haka ba, ba su ma tsaya sun samu cikakken ilimi akan littafin Allah maɗaukaki da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba. Da yawa daga cikin su an ce musu kar ma ku yadda ku saurari alqur'ani ne, kar ku yadda ku ji abin da yake cikin sa. Da haka Allah ta'ala ce bal kadzubi ma lam yuhitu bi ilmihi, bal kadzubi ma lam yuhitu bi ilmihi, sun ƙaryata abin da ba su da cikakken sani akan sa. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, haƙiƙanin makomar al'amarin azabar da ake gaya musu bai zo musu ba tukuna. Malaman tafsiri sun yi magana ba ɗai ba akan faɗin Allah maɗaukaki, walamma ya'tihim ta'wilu, me Allah maɗaukaki ke nufi da cewa haƙiƙanin makomar lamarin bai zo musu ba. At-ta'wil mafi yawa a cikin Al-Qur'ani, idan aka ce at-ta'wil ana nufin ma ya'ulu ilayhi al-amru, ai haƙiƙatu ma ya'ulu ilayhi al-amru, haƙiƙanin yadda al'amari yake ƙarewa a kansa shi ake cewa at-ta'wil. Za ka fahimci haka cikin faɗin Allah maɗaukaki lokacin da Annabi Yusuf alayhi salam ɗan uwansa suka zo da babansa, wa kharru lahu sujada, suka faɗi suna masa gaisuwa, sai ya tuno da mafarkin da yayi domin ya bada babansa, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, yace naga taurari 11 da rana da wata na gansu suna mun sujjada. To lokacin da abin ya faru, ƴan uwansa ƙarshen kiskar da Allah maɗaukaki ya bayar ta Annabi Yusuf, bayan sun taho da mahaifin Annabi Yusuf alayhi salam, Annabi Yaqub alayhi salam da mahaifiyarsa da kuma su 11, sai suka faɗi suka yi masa gaisuwa. Yace hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kad ja'alaha rabbi haqqan, yace hadha ta'wilu ru'yaya, wannan shine haƙiƙanin al'amarin da mafarki na ya koma zuwa gare shi, wanda nayi min qablu tun kafin abin ya faru. Kad ja'alaha rabbi haqqan, ubangiji ta'ala sanya mafarkin nawa ya zama gaskiya, ya zama tabbatacce. To kaga nan ta'wil yana nufin akhiru ma wasala ilayhi al'amru, haqiqatu ma wasala ilayhi al'amru, haqiqanin abinda al'amari ya kai zuwa gare shi. Haka ma Allah madaukake shi, hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, ubangi ta'ala yace me suke jira ne, ba abinda suke jira ne illa ta'wiluhu, sai al'amarin da zai faru. Yace yawma ya'ti ta'wiluhu, ranar da haqiqanin al'amarin zai zo. Yaqulu alladhina nasuhu min qablu, waɗanda suka manta da saƙon da aka kawo musu za su ce kad ja'at rusulu rabbina bil haqq, su ce lalle manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya. Kaga ta'wil anan ana nufin al'amarin da zai faru na ƙarshe a tashin alkiyama. To da haka suka ce galibin abinda yake zuwa na at-ta'wil a cikin alqur'ani yana komawa zuwa ga wannan ma'anar dai. Haka ba suka fassara ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, aywa ma ya'lamu haqiqata ma ya'ulu ilayhi al-amru illa Allah, babu wanda ya san haƙiƙanin yadda al'amarin yake komawa zuwa gare shi sai Allah subhanahu wataala. To suka ce tunda ta'wil alqur'ani galibi yana zuwa ne akan ƙarshen al'amari yadda al'amari yake kasancewa, suka ce walamma ya'tihim ta'wiluhu, abubuwan da wato ake ba su labari su ba su fahimce su ba, domin ba su tsaya ma sun nutsu ba, domin bal kadzabu ma lam yuhitu bi ilmihi, an kawo musu labari ne, an kawo musu gaskiya, ba su ma tsaya sun nutsu sun gane gaskiyar ba, ballantana su gane ta. Duk abin da baka tsaya ka ji mutum har zuwa ƙarshen bayaninsa ba, in kana da tambayoyi ka masa wurin da ya shiga mudduhu ka ce kaza ne, nan me ake nufi, nan kaza ne, to ba lallai ka gane ma saƙon da yake ɗauke da shi ba. To sun yi gaggawa suka ƙaryata alqur'ani tun kafin su fahimci haƙiƙanin saƙon da ke ciki. To sai Allah maɗaukaki ya ce walamma ya'tihim ta'wiluhu, abubuwan da suke tsammani, abubuwan da suka ji wanda ba su gane ba, ba su tsaya sun ga ƙarshen al'amarin yaya yake ba, kamata ya yi duk abin da ba su gane shi ba su tsaya su ji yaya ƙarshen al'amarin yake, su tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama su ce kaza ya rikice mana, menene karshen abin yadda zai faru wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar da wasu malamai suka bayar wasu suka ce walamma ya'tihim ta'wiluhu ma yaqulu ilayhi al'amru abinna al'amri zai koma zuwa gare shi anan suka ce ana nufin al'abarin azaba wato sun karyata alqur'ani tun ba su tsaya sun fahimce shi ba kuma abinda aka yi musu na alƙawarin azaba bai riga ya zo ba domin idan ya zo za su fuskata shi يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق باللغة عند حقيقة الأمر يلومه أغاب الدعك يا موسى إذا انتظوا فاللغة ذات يرداء فليه وأن يدبر ذات موسى أم فانيبا أم قال لكم وأن الشيء ما أنا تبيده ما لم يسك باير وضد قد كما لم يسك ولما يأتيهم تأويله أي حقيقة الأمر أبن دعك نفيد شيء wato shiriyar da take cikin alqur'ani da addinin Allah madaukaki na gaskiya da Allah madaukaki yace lalle sai ya wanzar da shi a bayan kasa bai riga ya zo ba tukuna su suna gaggawa suna ganin cewa wannan addini indai na Allah ne ya kamata a ce yanzu Allah madaukaki ya turo mala'iku duk wanda zai yadda yadda kawai wanda ba zai yadda ba gama da shi a wuce wajen ko shi sai Allah madaukake ce walamma ya'tihim ta'wiluhu wannan abin da zai zo na karshen tukuna lokacin su yi ba wasu malamai suka ce azabar da ake magana anan walamma ya'tihim ta'wiluhu su abin da suke nema ne kuma suna cewa in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amdir alina hijaratan min as-samaa aw wi'tina bi azabin alim sun ce in dai wannan gaskiya ne daga Allah ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sai musu ruwan duwatsu daga sama ko a kawo musu azaba wanda azabar ma mai radadi haka suke roko to me yasa wai aka yi jinkiri ba a kawo musu wannan azabar ba inda littafin Allah ne na gaskiya a azabtar da su din mana ai musu ruwan duwa din mana sai Allah madaukake ce walamma ya'tihim ta'wilu wannan azabar da suka nema a duniya tukun lokacin ta bai yi ba an gane ko to shine sai Allah madaukake ce ba su ne farau ba kare ta annabawan Allah ba su suka fara ba waɗanda suka gabace su su ma sun karyata kamar yadda waɗannan suka karyata amma abin lura shine yaya ƙarshen azzalumi yake kasancewa waɗancan na bayan da suka karyata manzanni yaya ƙarshen su ke kasance to kuma in ba ku yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kuma ƙarshen ku kenan Allah ya sa mu suka da imani na
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين
الله تعالى يقول ومنهم من يؤمن به daga cikin su akwai wanda yake imani da shi ومنهم من لا يؤمن به daga cikin su kuma akwai wanda bai imani da shi ba وربك أعلم بالمفسدين ubangijinka shine mafi sani bil muftirin da wanda suke wato mabarnata daga cikin quraishawa da Allah madaukaki ya yi ku annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin suna ban kasa a cikin su akwai wanda suka ji littafin Allah suka yi imani da shi a cikin su kuma akwai wanda ba su yi imani da shi ba wasu malamai suka ce wanda suka yi akwai cikin su akwai wanda suka yi imani cewa daga Allah ne amma suka ki ni kauya wa minkum man yu'minu bihi a cikin akwai wanda sun yadda cewa wannan littafin daga Allah yake ba zai yiwu a ce wannan maganar wani bace ta Allah ce wa minkum man la yu'minu bihi a cikin su kuma akwai wanda shi bai ma yadda maganar Allah bane to amma duk wannan ana magana akan waɗanda suka yi gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cikin su akwai waɗanda sun yadda littafin Allah ne amma girman kai da dagawa ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajahadu biha wastaiqana ta anfusum zulman wa ulwa sun yi jayayya a kan sani sun san cewa littafin Allah ne amma ba su gamsu su bi Allah subhanahu su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi ba aminkum man yu'minu bihi wa minkum man la yu'minu wasu suka fassara da cewa minkum man yu'minu bihi cikin waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama gare su suna raye cikin su akwai waɗanda suke imani na gaskiya wa minhum man la yu'minu bihi cikin su kuma akwai wanda ba za su yi imani ba ma'ana cikin akwai wanda za su yi imani akwai kuma wanda ba za su yi imani ba Allah madaukaki ya sani wa rabbuka a'lamu bil mufsidina Allah madaukaki shine mafi sani ga waɗanda suke makaranta wanda ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ana kamar ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kada ya damu tabbas a cikin waɗanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su nan akwai waɗanda za su yi imani da shi, amma akwai wanda duk yadda zai yi ba za su yi imani da shi ba, kuma Allah madaukaki ya san waɗanda za su yi imani, ya san kuma wanda ba za su yi imani ba. Na
wa in kallamuka fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun.
Allah ta'ala ce wa in kazzabuka, idan har sun karyata ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa qul ka ce da su li 'amali, aiki na nawa ne, dan haka ni zan samu sakamakon aiki na, wa lakum 'amalukum kuma aikin ku naku ne, dan haka da ku samu sakamakon naku aikin. Antum bari'una mimma a'mal, ku kun barranta daga abin da nake aikatawa, wa ana bari'un mimma ta'malun, haka ni ma na barranta dangane da abin da kuke aikatawa. Wato Allah ta'ala yana rarra shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Quraysh ta suka karyata shi, ka san abin ta kai shi ne abin bakin ciki ne, a ce ka zo da gaskiya, kai ka gamsu gaskiyar ce, kuma kana so mutanen su gane gaskiyar ne su bi dan su kuma taka su halaka, amma su karyata ka, wannan akwai zafi a cikin sa. Duk lokacin da ka zo gaban wani ka gaya masa gaskiya kace wani kaza din nan da kake yi da kaza din nan za su cutar da kai ne, ba za su amfana da kai ba a duniya ma, amma mutumin nan sai ya karyata ka bai gamsu ba, dole ran ka zai baci, za ka ji takaici. Saboda haka Allah madaukaki ke rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shari'a, abinda zai zama bin shari'a su duniya su da lahira, abinda zai ba su kyakkyawar rayuwa, abinda zai ba su kyakkyawar zamantakewa, abinda zai kawo musu zaman lafiya, su daina faɗa da juna, su daina cutar da juna, su yi mu'amala mai kyau, su rayuwa mai kyau, su koma zuwa wajen Allah, wa su samu kyakkyawan sakamako. Amma duk da haka sai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi yasa sai Allah madaukaki ya ce in har sun karyata ta ya kai ma'aikin Allah kar ka damu, fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum, kace aiki na nawa ne, naku kuma naku ne, kamar dai fadan Allah lana a'maluna wa lakum a'malukum, namu aikin namu ne kuma kuma naku aikin naku ne, kamar fadin kadan Allah madaukaki lakum dinukum waliyadin, addinin ku naku ne, ku za'i wa sakamako, waliyadin haka kuma ni ma addini na nawa ne, ni za'i wa sakamako akan ta, abinda kuke aikatawa na barranta da shi kamar yadda kuma kuka barranta da abin da nake aikata, ma'ana ba za a dauki sakamakon aiki na a baku ba, kamar yadda kuma ba za a dauki naku sakamakon a bani ba, kowa za a saka masa ne da abin da ya aikata. Allah ka ba mu ikon aikata kyakkyawa. Na'am.
Wa minhum man yastami'una ilayh afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
الله تعالى وإن كذبوك الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك, daga cikin su akwai wanda suke sauraron ka. Afa anta tusmi'u summa, amma shin kai zaka iya jiyar da kurma walau kanu la yaqilun, zaka iya jiyar da kurame walau kanu la yaqiluna, ko da sun kasance ba su da hankali, ba sa hankaltan abin da kake fara din. Wa minhum man yanzuru ilayhi, cikin su akwai wanda yake ganin ka. Afa anta tahdul umya, amma shin kai zaka iya shiryar da wanda yake makaho ka nuna masa. Walau kanu la yubsiruna, ko da sun kasance ba sa gani. Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'a, Allah madaukaki baya zaluntan mutane komai. Walakin an-nasa, sai da su mutane anfusuhum yadlimun, su suke zaluntan kansu. Allah ta'ala yana nuna wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa cikin mutane akwai waɗanda suke iya zuwa su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai dai kash wannan sauraron sauraro ne wanda ba zai musu amfani ba, suna jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su har zakan iya zuwa su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, amma ba za su yi imani ba. Allah madaukaki ya ce wannan jin da suke yi ba zai musu amfani ba. Afa anta tusmi'u summa, shin zaka iya jiyar da mutanen da suke kura ne duk irin maganar da zaka yi kurma zai ji ka duk yadda ka kwalla da karfi kai ihu kurma zai ji ka ba zai ji ba kuma Allah madaukake ce bayan kurumtar da yake da shi wannan kurman har yanzu kuma baya hankaltan abin da ake fada ai la Allah kurma in bai ji magana da kunne ba to in kai masa kwatance da hannu kai masa maganar hannu ai ya gane ko to su waɗannan ba sa hankaltar maganar ba dan haka ko kawo musu da hannu ma ba za su gane ba to irin waɗannan mutanen kana da wata hanya da zaka isar musu sako su gane babu ko to Allah madaukake ce haka ne waɗannan suke jin nan naka waɗanda Allah madaukake bai kimsa musu shari'a cikin zuciyarsu ba duk yadda ka kai da kokari ba za ka iya jiyar da su ji da zai musu amfani ba saboda zukatansu sun riga sun makance fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur makanta babba idan zuciyar mutum ta makance mala aliyu na mangi yana cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba duk yadda kake gani da ido amma in zuciyar ta makance to ganin ba zai maka fa'ida ba dan haka ubangiji ta'ala yace kamar yadda ba zai yiwu ka jiyar da mutumin da yake kurma ne baya jin magana kuma baya hankaltar magana ba to haka waɗannan mutanen waɗanda Allah madaukaki bai riga ya cusa musu shari'a a cikin zuciyarsu ba duk yadda za ka yi ba za su shiyu ba Allah yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa minhum man yanzuru ilayka daga cikin su akwai wanda shi kuma baya jin abin da kake faɗa amma yana ganin ka domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ka samu ɗaya daga cikin guda biyu hanya ce ta shari'a ko dai ka ji sakon da manzon Allah ya zo da shi in ka ji sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hakika zaka gane cewa wannan maganar ta fi karfin a ce maganar wani ne maganar Allah ce in ka ji irin sakonni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa daga bakinsa dole zaka yarda cewa lalle wannan dan sakon Allah ne ba zai yiwu a ce wannan shi ya kirkiro abin da yake fada ba idan baka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma sai Allah madaukake ya sa sai ka ganshi kai mu'amala da shi to zaka gane irin dabi'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai dole ka gane cewa wannan na musamman ne a gun Allah to ko dai ka shiryu ne ta hanyar jin sakon da manzon Allah ya zo da shi ko kuma ka shiryu ta hanyar kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa da yawa daga cikin mutane da suka musulunta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga ma wasu ba wai sun ji alkur'ani bane ba wai alkur'ani suka ji yayi musu tasiri suka shiga addinin musulunci da farko ba a'a kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa da a ce al'ummar musulmai yau sun tsabbaka dabi'u masu kyau irin ya addinin musulunci yake kira zuwa gare su da daiwa daga cikin waɗanda suke kan kafirci yau da sun bari amma sai zama na cewa musuluncin abin da yake karantarwa daban su kuma musulmai abin da suke aikatawa ne abu ne da daban duk abin da musulunci yake kira zuwa gare shi sai kaga babu a cikin al'ummar musulmai amana sai kaga babu ita gaskiya babu ita kyautatawa babu ita san taimakon juna babu ita tausaya wa juna babu shi duk abin da kake tsammanin cewa ko kake ganin cewa ga shi abu ne mai kyau dabi'u masu kyau alqur'ani yayi kiwa zuwa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiwa zuwa gare su amma za ka ga al'ummar musulmai sun kauce musu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana musulunta ta hanyar dabi'unsa ba sai ta hanyar abin da aka ji daga bakinsa ba shi yasa sai Allah madaukake shi to akwai waɗanda su suna ganin ka daga dabi'unka kawai za su gane cewa kai din nan wani mutum ne na musamman dan haka ba zai yi a ce ƙarya ka kirkira ka jingina wa Allah ba amma sai dai su ma waɗannan in ba su samu shari'ar Allah madaukaki ba idan ba Allah madaukaki ya tusa musu imani a cikin zuciyarsu ba duk irin dabi'un manzon Allah da za su gani ba za su yi imanin ba sai sa Allah madaukaki ce afa anta tahdil umya walau kanu la yubsiruna za ka iya shiryar da makafo makafi wanda ba sa gani kwata-kwata wasu suka ce layu siru na ala ya fahamuna wanda bayan ga makanta sannan kuma ba sa iya gane abu gashi ba sa gani da ido sannan kuma ba sa gane abu ba su da basirar da in ka gaya musu ma za su ji su gane wato kenan waɗanda suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama suke gani irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah madaukaki bai kimsa musu imani a cikin zuciyarsu ba duk irin wannan kyawawan ɗabi'u ba zai sa su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi imani da shi su bi shi akan abin da ya zo da shi daga Allah ba dan haka Allah madaukaki a ƙarshe ya ce ku sani shi Allah madaukaki baya zaluntar kowa waɗancan da suka ji Al-Qur'ani suka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani ba, ba wai Allah madaukaki ya zalunce su bane, Allah baya zaluntan kowa, suna da basira, suna fahimta, su ba dabbobi bane. Yadda sauran mutanen da suka yi imani suke da basira da fasaha, su ma haka suke da basirar su da fasahar su, su ba wai fasahar su da basirar su ne ta kasa ta wancan yasa ba su gane ba, a'a su suka zalunci kansu, suka shika suka kibiyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, girman kai da jin kai, suna ganin yaushe za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi karamin mutum ne, maraya ne, talaka ne, ba wani mutum ne madaukaki ba, ba mai mulki ba, yaya za a yi su ga su madaukaka, su ga su yan gata, su ga su masu kaza, amma kuma a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su jin su, su suna ganin su ya kamata a aiko amma ba a aiko su ba. To wannan yana daga cikin abin da ya hada da yawa daga cikin Quraishawa miƙa wuya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda kuma shine ya hana Yahudawa shiga addinin musulunci da yawa, saboda suna ganin su ne sha'abullahi al-muqtar, su suna ganin su ne wasu zababbu, har suna ganin ma suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, suna cewa mu ne ƴaƴan Allah, mu ne masoya Allah, mu Allah yake so. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara, suka ce ba ma mai shiga aljanna in ba su ba. To wannan abin da suke ganin cewa suna da shi, saboda suna ganin cewa duniya da su ne suka samu ɗaukaka, a cikin su ake aiko annabawa, a cikin su ake aiko manzanni, duk in ka duba mafi yawan annabawan Allah da Allah maɗaukaki ya aiko daga cikin banu Isra'ila suke, wanda su ne Yahudu. To wannan suna ganin cewa kuma koma baya ne a ce kuma annabin ƙarshen zamani, wanda su waɗancan duka ana aiko su ne daga lokaci bayan lokaci, a ce kai daga an aiko ku ne zuwa ga jama'a kaza, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukaki ya aiko shi zuwa ga duniya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, Allah ta'ala ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai albishir, mai gargadi wa dukkan duniya baki daya, dukkan mutane aka aiko shi zuwa ga mutane, aka aiko shi zuwa ga aljanu, kuma aka aiko shi har zuwa tashin alkiyama, ba a kebance wani zamani a ce zuwa lokaci kaza ya kare ba, ba a kebance wasu mutane kamar yadda Samudawa aka aika musu annabi Salihu, Adawa aka tura musu annabi Hud alaihi salam, mutanen Madina aka aika musu annabi Shu'aibu, Banu Isra'ila aka aika musu Banu annabi Musa ko annabi Isa, ba ai haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, kowanne annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanansa su kare, amma ni sai aka aika ni zuwa ga dukkan mutane baki daya. To kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshe, kuma aika shi zuwa ga duniya, kuma shine mafi daukaka cikin dukkan annabawa, Yahudawa kuma sun karanta a cikin littattafan su. To wannan yasa suna tsammanin cewa za a aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne daga cikin su. Wannan ne ma sirrin da yasa Yahudawa suka tattare suka koma yankin Madina suka zauna, ba yankin su bane, ba wurin zaman su bane, amma saboda yanda suka gani a cikin littattafan su irin sufofin wurin da za a haifi wannan annabi, irin sufofin wurin da za a aiko shi, sai suka gane wannan wurin shine za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yankin Hijaz, anan ba a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Makka da Madina. Da haka Yahudawa suka tashi suka yi zango, yanda su Banu Qaynuqa da Banu Nadir da sauran da Banu Quraiza suka je suka yi dakko a Madina, suka yi ta aihuwa, suna burin su aifi annabin ƙarshen zamani. Kaza sai gashi an aifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙabilar Larabawa, wanda suna ganin su koma baya, suna ganin su jahilai ne, su ba su san komai ba, duk abin da za su yi tambaya na addini Quraishawa a wajen Yahudawa suke tambaya, saboda zuwa su da ilimin komai. Amma wannan maimakon ya zama na cewa su gane wata falala ce ta Allah madaukaki yana yin yadda ya ga dama, amma sai suka yi hasada. Shine Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli wa qad atina ala ibrahima al-kitaba wa hikmata wa atainahum mulkan azima wa minhum man amana bihi wa minhum man hasada man sadda an wa kafa bi jahannama tayyira. Ubangiji ta'ala yace suna hasada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne akan abin da Allah madaukake bashi na gaskiya. To kaga duk wannan yana nuna wato ba wai ba su da basira bane, ba wai Allah madaukaki ya toshe musu gwagwalwa da basira bane ba sa ganewa, a'a suna ganewa amma sun ki karba ne saboda girman kai da jin kai, shi yasa Allah madaukaki yake bai zalunce su ba. Inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a ولكن الناس انفسهم يظلمون الله باي ظالمتان كوا باي ظالمتان كومي متانه su suke zaluntan kansu wanda yake yin imani shi ya zalunta kansa da yin imanin ba Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu imani zamu dakata anan saboda lokaci yayi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda baka kuskure Allah madaukaki ya ga mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hey, send me a copy.